To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen sanin murya Amurka a wannan marici akan mita 25 da 31 da 41 da mita 60 a jihohin Niger ana jin tashar mu ta VOA Africa dake Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu kamar su amfani da Fara'a da Sarauniya da Numan da Dalo da Niya a birnin Kwani a duniyar yanzu kuma a voahausa.com da sashenhausa.com. To da fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sakwato ne tare da Nazir Ahmed Hafsa muka dawo domin gabatar muku da shirin mu na wannan marici. Ba mun gama kawo muku labaran duniya za ku ji martanin sojojin Najeriya ga jitar juyin mulki.
Zancen wani karɓar mulki ta ƙarfi da yaji a hidda sojojin Najeriya ba mu ciki kuma haka ba za ta faru ba.
To sannan bayan sa bakin da manya suka yi aka jaburki gaban cikin da ake yi wa sarkin Kano yau za mu kawo muku rahoto mai shimfiɗa da shi sannan mu nemi jin ra'ayoyinku game da rigar kariya wacce doka ke bayyana masu mulki ana hana a gurfanar da su a gaban shari'a a ƙasashen mu koda sun tabbata asircin hanci da rashawa.
Malam Bahaushe yace sheri kare ne mai shi yake bi wannan rigar kariya ba ta hana abinda kai ya cin maka ko yau ko gobe.
To sai a shirya kira mu domin a bayyana mana ra'ayi kan amfani ko rashin amfani wannan rigar kariya da doka take bayo masu mulki kuma da yake yau Laraba ce muna da wasanni daga kasar Ghana amma duk sai ba labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. A labaran yau na ranar 24 ga watan Mayu shekarar 2017, kungiyar tsagera ta Al-Shabab ta dauki alhakin mummunan harin bom din mota a babban birnin Somalia da kuma wasu munanan hare-haren da aka kai a Kenya. Jami'ai a babban birnin na Somalia Mogadishu sun ce an kashe mutane akalla 8, wasu 15 kuma suka jikkata a harin bom din na yau Laraba a kusa da tashar jiragen ruwa ta birnin. Waɗanda abin ya faru akan idanunsu sun faɗa wa sashen Somalia na VOA cewa motar da ta tashi an saka mata ababen fashewa ne haɗin gida yayin da ta tashi kusa da wani ƙaramin wajen saida abinci. Mai magana da yawun gwamnatin Mogadishu Abdul Fatah Omar Halan ya ce a cikin waɗanda suka mutu akwai uwa da ɗan ƙaramin yaro waɗanda iyalan mai wurin saida abincin ne. Al-Shabab ta ce tana harin 'yan sanda ne da kuma jami'an leƙen asiri a wurin. A ɗaya ɓangaren kuma jami'an tsaro 8 ne na ƙasar Kenya suka rasa rayukansu a wasu bama-bamai da suka fashe a wurare daban-daban a gefen hanya a arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda wata majiya da kuma jami'ai suka faɗa. 5 daga cikin jami'an sun mutu ne a yayin da wani bom da aka binne a ƙarƙashin ƙasa ya tashi yayin da jerin gwanon motocin da suke wa gwamnan yankin Mandera Ali Roba Arakiya wanda yake kamfe a yankin da ke kusa da iyaka da Somalia. Wani wanda abin ya faru akan idansa wanda ke tare da matafiyan ya faɗa wa sashen Somalia na VOA cewa a lokacin da bom ɗin ya tashi jami'ai 5 ne suka mutu a nan take. Sai kuma wani mai magana da yawun dakarun yaƙi da ta'addanci na Libya ya ce sun kama kuma suka tsare mahaifi da kuma ɗan uwan saurayin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a Manchester a ƙasar Ingila. Mai magana da yawun jami'an tsaro Ahmad bin Salim ya ce an kama ƙanin Salman Abedi mai suna Hashim Ajiya Talata a Tripoli. Bin Salim ya faɗa wa kafar dillancin labarai ta Reuters cewa ‘yan uwan biyu sun yi magana da juna ‘yan kwanakin nan kuma Hashim yana da masaniya game da harin da ɗan uwansa ke shiryawa. Ya ce muna da shaidar yana tare da ‘yan Da'ish tare da ɗan uwansa. Muna biye da shi fiye da tsahon wata guda da rabi. Ɗan ƙunar baƙin waken da ake zargi Abedi an haife shi ne a Ingila, iyayensa ‘yan ƙasar Libya ne, waɗanda suke zaune a Tripoli, su ma kuma an kama su. ‘Yan sandan Birtaniya sun faɗa a yau Laraba tabbas ɗan ƙunar baƙin waken da ya kai hari a wurin da aka kai wasan Ariana Grande a Manchester yana da mataimaka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To harin ƙunar baƙin waken da aka kai a Manchester na ranar Litinin da ta gabata ya tada fargabar hare-haren ta'addanci a Birtaniya, amma an yaba wasu daga cikin baƙin haure da mabiyan tsirarin addinai kan irin matakan da suka ɗauka bayan harin. Wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da jikkata kimanin wasu 59. A faɗin birnin baki ɗaya wuraren ibadar mabiya addinin Sikh sun buɗe ƙofofinsu tare da ba da abinci da wurin kwanciya ga mabuƙata. Ƙungiyar musulmai mabiya Ahmadiyya sun ƙara wa mabiyansu ƙwarin gwiwar ba da gudunmawar jini. Direbobin tasi kuwa da mafiya yawansu baƙin haure ne daga gabas ta tsakiya da kuma Afirka sun ɗauki fasinjoji zuwa asibitoci da otel-otel ba tare da karɓar kuɗi ba. Sashin Somalia na muryar Amurka ya zanta da Abdulrahman Isaac Muhammad dan shekaru 46 direban Uber wanda yake mil 2 daga filin yayin da bomb din ya fashe. Muhammad ya ce yana jin karar ya san babu lafiya.
To mun kama ku labaran duniya daga sashen Somalia a Amurka Washington. To a kwanakin nan a cikin Najeriya an yi ta warwatsa jita-jita cewa akwai wani yunkuri mai kama da na son yin juyin mulki wanda akan haka ne muka tura wakilinmu Hassan Mainakaina ya je tuntuɓi rundunar sojojin Najeriya ya juyo mana abin da za su ce kanshi.
That was what was reported that some of our personnel are not being.
Eh, wannan kam haka aka bayyana cewar wasu jami'anmu suna dan kuskus da wasu 'yan siyasa har ma da ziyartar juna bisa dalilai na siyasa boyayye. Abinda zan gaya ma anan shine muna daukan matakan da ya dace akan wannan batu. Yanzu muna buƙatar kankanin lokaci musamman da yake ana maganar yiwuwar gudanar da bincike kuma hakan na buƙatar dan takaddirin lokaci.
Let me assure all Nigerians and lovers of this country that the armed forces is and we remain totally loyal.
Kakakin sarkwatar tsaron Najeriya kenan. Manjo General John Enenche ke cewar bari in tabbatar wa 'yan Najeriya da ma masoya kasar nan cewar sojojin Najeriya sun yi mubaya'a kuma za su ci gaba da biyayya ga babban komandan askarawan jamhuriyar tarayyar Najeriya kuma za mu ci gaba da yi wa tsarin mulkin kasa biyayya.
All fears about a coup should be allayed.
Dukkan wani fargaba kan batun jita-jitar juyin mulki to a kwantar da hankali. Sojojin Najeriya masu biyayya ne ga tsarin demokradiyya. Shi ma kakakin sojojin kasa na Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min ƙarin haske.
Sojojin Najeriya gaba ɗaya sun ta'allaka ne kan biyayya ga shugaban kasa kuma komandan sojojin Najeriya na kasa da kuma tsarin mulkin wannan kasa kuma duk yanda za a yi za mu yi bakin kokarinmu mu tabbatar mun kare wannan kuma mulkin demokradiyya ya tabbata. Wancan bayani da aka hitar tamkar jan kunne ne haƙi ne na kowane komanda in ya ga abin da ba shi kenan ba ya ja kunne ko kuma ya tsawata kuma ku sanin ku ne cewa in akwai wata matsala ko mun girmanta dole ne mu shaida ma mutane. To abin da dai muke so 'yan Najeriya su kwantar da hankalinsu zancen wani karɓar mulki ta ƙarfi da yaji a hidda sojojin Najeriya ba mu ciki kuma haka ba za ta faru ba.
Na tambayi General Kuka Sheka ko mai zai ce akan kuskus da aka ce wa sojoji na yi da 'yan siyasa a sirrance?
Wannan wata magana ce da ake bincike kuma ko me bincike ya kama tabbaci hakikan za a shaida ma duniya amma mutane so muke da Allah su kwantar da hankalinsu.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka kakakin hedkwatar sojin ƙasa na Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Idan zika ta kafe kai na manya kwanse kuna ma za ke.
To kamar da muka ga muku a bude shirin nan muna so yau ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayinku game da kariyar da shari'a take baiwa wasu masu mulki da hana a gurfanar da su a gaban shari'a ko da sun taukan man da hana yayin da suke kan karagar mulki din. To kafin mu fara jin ra'ayoyin naku bari mu fara jin wannan rahoto da zai mana shimfiɗa daga Niger.
Daya daga cikin muhimman abubuwan da ke bambanta demokradiyya da mulkin kama karya shine hukunta masu laifuka kuma matsayin su daidai da abin da dokokin tsarin mulkin ƙasa suka yi tanadi. Sai dai wani abin da aka gano da kokarin mai da hannun agogo baya a ƙasashen Afirka irin su Niger da Nigeria shine daurin gindi da masu rike da manyan mukamin shugabanci ke samu daga rigar kariya. Lamarin da jami'in fafutuka ga mace Muhammadu yace wani abin dubawa ne.
Kariyan nan da doka ta bada ba unhwani da shi bisa kan gaskiya. Mun gani so da yawa maikanta su yi almundana su sama da fadi da kudade su yi cin hanci da rashawa amma duk lokacin da juji ya ce yana so ya saurari minister ko deputy wanda ya kamata su hidda mai rigar kariya sai su yi gungu na abukai ko gungu na siyasa sai su ki ba da wannan mutunan.
Yan majalisar dokokin kasa waɗanda su ne kundin tsarin mulkin kasa ya ba hurumin kirkiro da doka tare da zuba ido don ganin an yi aiki da ita wajen tafiyar da al'amuran mulki na shan suka daga ƴan ƙasar Nishar saboda zargin su da rufe ido wajen sabke wannan nauyi. Saboda haka na tuntubi Honorable Saidu Dille, kakakin yan majalisar dokokin kasa na PNDS, madigar jam'iyyu masu rinjaye.
Malam Bahaushe ya ce sheri kare ne, mai shi yake bi. Wannan rigar kariya ba ta hana abin da ka yi ya cin maka ko yau ko gobe. Kuma yau kana takamar kana da rigar kariya yau, ai akwai yadda za a sauke ma rigar kariyar din. Wato alal misali zan ɗauka maka ɗan majalisa, ai ba kullum ake zama ɗan majalisa ba.
A makonnin baya gwamnatin jamhuriyar Nishar ta shigar da takarda gaban majalisa akan buƙatar cirewa wasu manyan 'yan siyasa rigar kariya da zumar gurfanar da su gaban shari'a. To amma da alama shirin ya sha ruwa, inji Gamace Muhammadu.
Yanzu aka zancan da nake maka, akwai ministir biyu da shari'a ta kaso ta saurara, amma 'yan siyasa, 'yan deputy sun ciya sun ce ba su ba da mutanen nan. To aiko, ka san garuruwa na demokrasiya ta girma, in kai ma'aikaci ne na gaskiya, duk lokacin da aka tuhume ka da wani abu, kai da kanka ya kamata ka je ka ce kai da kariya kanka ka je gaban doka.
Sai dai fa Honorable Saidu Dille na kwatanta cewa a tsakanin 'yan majalisar ma kowa da yadda ya fahimci manufofin rigar kariya, saboda haka tirjewa buƙatar kotu game da zargin aikata laifin da bai tabbata ba bai dace ba da matsayin ɗan majalisar dokokin ƙasa.
Ko zargin ma aka yi ma mutum wanda ma ba ya da ƙa'ida, ni a gani na ba laifi bane ɗan majalisa zai zo ya ce musu to wala ni gani kuma ga dalilaina, yalla zai wanke kanshi gaba ɗaya. Mu masu yin doka bai kamata a ce mu kuma muke taka ta ba, tunda Allah ya dora mu ne yaunin, ya kamata mu mu fara respecting din dokar din kafin ma mu kire wani.
Kamar yadda galibin 'yan Najeriya ke alfahari da zaben shugaba Buhari saboda buƙatar ɗaukar matakan hukunta masu cin hanci da farautar mahandama, haka a Nijar akan ji da dama daga cikin 'yan ƙasar suna irin wannan ikirari. Fatan su shugaba Isuhu ya maida hankali akan yaƙi da masu cin hanci tare da hukunta barayin dukiyar ƙasa. Sai dai a duk lokacin da suka bayyana gaban kafafen yaɗa labarai, 'yan adawa kan zargin hukumomin Nishar da rufe ido akan wannan matsala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
Alƙali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takarda.
To gaida Sule Mumuni Barma daga jamhuriyar Nishar. To kafin mu bude layukan namu, bari mu dan ji wannan waƙar tukuna.
Ina maka ta limani ya zai
ta gulma yau maganar ko za ta fashe
samalin
biya idan na faso ta ai safiyan ta da akashi
samalin biya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samalin
biya idan ya ji zafi ya jara hali nai idan ya fasa to mu ma mu dau da mara samalin biya samalin biya samalin biya
ina maka ta limani ya bi ke mini samalin biya samalin biya samalin
masu mulki sun zama gafiya
samalin biya
ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya
samalin biya
mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya
samalin biya
idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za a zama kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin biya samalin biya samalin biya
ina maka ta limani ya bi ke mini samalin
samalin biya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a
samalin
biya idan na hakin ka ka zo ne masu ki fara'a
samalin
biya idan sun ga mata
samalin
biya kaki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin biya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun bude lokacin mu domin fara jin ra'ayoyinku game da rigar kariya da doka take bayyana masu mulki. Da Allah kafin a fara magana muna son a kashi radio sannan ai magana ta yadda zamu ji ku ji mu. Bari mu share fage a jahar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Ibrahim Yawanci Mula a Kimba mai godiya.
To Mallam Ibrahim, me ra'ayinka game da batun kariyar nan da masu mulki suke morewa?
Wallahi gaskiya ba morewa bane ba, cutar mu ne kawai suke akan wannan rigar.
Kamar yaya?
To an ce kai laifi kana kan mulki, an baka wata riga ta kariya, babu yadda za a hukunta ka. Kai ba wannan ai zama zalunci ne gare mu, mu talakawa Najeriya.
Me ya kamata to ai Mallam Ibrahim?
Na'am.
Nace me ya kamata a yi da rigar kariya nan ne?
Kawai a ɗebe ta, kana kan mulki kai kana kan mulkin ka idan kai laifi a hukunta ka.
To mun gode Mallam Ibrahim a jihar Niger. Bari mu cilla zuwa Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Ana magana da Alhaji Lawan Kirkab unguwan Bawo Kalman kuma dare jihar Kaduna.
Alhaji Lawan, ya za a yi da maganar rigar kariya nan da masu mulki ke da ita?
Kariya gaskiyar magana wajibi ne a ce mai mulki tsakani da Allah akwai wani abin da za a kare mutunci. Mu dai abin da muke bukata da masu mulki su kasance suna kare haƙoƙinsu. Wannan shi ne abin da ya kamata ce. Amma ba a ce mai mulki a ce an muzanta shi tsakani da Allah bai dace ba. Ni ba na ra'ayin wani tsakani da Allah. Sai dai su gyara halin su kawai don su kyautata wa mutane. Wannan shi ne kawai saƙona.
To mun gode Alhaji Lawan, bari mu tsaya nan Kaduna dai har yanzu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Ali, ya aiki?
Alhamdulillah, da wa muke magana?
Wa da ta. Sunana Murtala ne, ina kiran ku da garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, yi mun magana game da batun rigar kariyar nan.
Ai ya kamata a ce so kusan ba mu ce musu ko dai rigan kaya ne ko rigan kaya. To gaskiya kamata ma a ce ya an cire cire musu ma ai taimaka musu ne. Mutum ne zai ci Qur'ani ko da ki babu yarense kuma a ƙarshe zai zama mai rigan kaya ko a ƙarshe kuma zama rigan kaya dan ba zai zo aiki a kan abin girja ke yi ba. To gara kawai a cire ni a ƙasa a ce kawai daga gwamnati kaɗai ko mataimakin gwamnati kar a ba shi. A ƙasa kuma shugaban ƙasa shi kaɗai ko mataimakin shugaban ƙasa kar a ba su. Shine kawai daga nan duk wani ko ɗan majalisa ko wakili ko sarata kar a ba su kawai. Mutum yana yin kuskure kawai a cire shi a kai hukuma su kai shi kotu na ɗauri ne a ɗaure shi. To haka zai sa 'yan siyasa su gyara tsarin aikinsu da ya kamata su yi. Sarki lafiya.
Mun gode Mallam Murtala a Kaduna. Sai jihar Benue, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mai magana ɗan tsoho ɗan Mallam Mako na Mallam Anas.
To Mallam ɗan tsoho, kai me kake ji game da hoton rigar nan ta kariya?
Wannan riga ta kariya dai yana gani riga ce ta zalunci a gaskiya da cancanci kuma a ce za a sa shi a cikin tsarin mulki ba.
Me yasa ta dame ka? Me yasa wannan riga ta dame ka ne?
Eh, to kana ganin mutum ya yi laifi amma kuma ba dama a hukunta shi ko aito ne ya damu mutane.
To mun gode Mallam ɗan tsoho a Benue. Bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Alhaji Ali, barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Ana magana da Sama'il Aifawa a kasin Madari, karamar hukumar Zanjo, jihar Bauchi, Najeriya.
Mallam Sama'il, barka da yamma. Me kake ji game da wannan rigar da muke magana ta kariya da ƴan masu mulki suke da ita?
To alhamdulillah, yau wannan maudu'i namu ne. Wannan rigar kariya kafin dokokin Najeriya da mafasirin ta masu son zuciya. Domin wanda suka yi ta da masu mulki da son zuciya, amma ya za a kai ne mai yin doka saboda Allah. Kuma ka san idan ka yi za a maka hukunci kuma ka yi dokan nan. Wannan dama rigar kariya an yi su ne ba adalci ba ne.
Kamata ya ce babu ta ko?
A ce babu ita, a cire ta duk wanda ya ko ɗan waye ko wane ne shi a maka hukunci kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya tsaya kan gaskiya. Kuma daga ƙarshe ina roƙon Allah Ubangiji ya bari mu shugaba Muhammadu Buhari lafiya. Allah ya taka kafafunsa. Allah ya taimake shi.
Amin Mallam Sama'il, mun gode. Bari mu koma Kaduna shiga ta uku. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mallam Ali Mustafa, barka da dare, barka da aiki.
Miji Alhaji Musa, kana lafiya?
Alhamdulillah. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya. To babu shakka, ni abin da nake dubawa gaskiya al'amari magana duk mutumin da yake tunanin cewa wai za a cire wa kaman shugabanni kariya. To gaskiya abin bai ba tsari ba, saboda ina da dalilai da guda uku. Yanzu idan muka ɗauka, kaga misali yau idan aka ce gwamna yana kan gwamna, kaga idan aka ce bai da wannan kariya to wanda bai ma kai ba to kaga zai ce zai shari'a da shi.
To amma tsaya Musa tsaya tukuna kafin ka je ga na biyu, idan wani ya zarge shi ai za a je gaban kotu ko hukuma a yi shari'a a gano gaskiyar lamari, me yasa ba za a bari a je tukuna a binciki zargin da za a yi ba, domin wanda ake yi wa mulki ai shi ma ba za a rufe bakinsa ba ko?
Yalla bai wanda Allah ya shugabantar da shi akan jama'a, kawai Allah ya shugabantar da shi. Wannan duk mai ba abin da nake duba, idan aka ce za a yi haka to za a ga me zai ji, zai ji da shari'u ne ko kuma a'a da su kansu biyan bukatar mutane ne?
To amma ka san amma Musa ina zuwa kanka saurin aje wayan ka tukuna, bari mu tattauna kan wannan abun. Kai ka san akwai mutanen da shugabannin da ake zargin su da zalunci da ha'inci da cin hanci da rashawa, kuma sau da yawa bayan sun sauka a zo a tarda kuma wannan zargin gaskiya ne, to za a bar shugaba ya ta zaluncin sani yayin da yake kan mulki na shekara hudu ko shekara takwas ba a yi masa shari'a ba?
Eh yalla bai, ni abin da nake dubawa dangane da wannan al'amari magana ta gaskiya, gara a kyalle shi wannan shugaba, duk zaluncin da zai yi ba dai zai wuce shekara takwas ko shekara hudu ba.
To mun gode Malam Musa, bari mu karkare a jihar Plateau. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam, sanunka da
barka da dare, wani ne?
Kana magana da Buhari Alhaji Audu Lagos daga nan kwa Kwantan Plateau State.
To Malam Buhari, ba ni ra'ayinka, ina ji kai ne ma na ƙarshe kila mun je.
To lalle wannan rigan kariyan gaskiya a matsayin mu na ƴan ƙasa wadda kai ƴan Najeriya suna da ilimi amma ba su amfani da wannan ilimin ba, domin akasari wannan rigan kariyan gaskiya ba dacewa bane. Ya kamata a ce wannan rigan kariyan gaba daya, domin idan har mutum yana tattare da irin wayannan abubuwan to ba za mu taba jin dadin shi ba. Idan har aka samu mutum yana da wannan din, a jada shi a aje shi a gefe, in ya ga dama, in ya zo, in an bincike shi, an ga dalle ba shi da wuri.
To mun gode Malam Bari, kamar da nace iyakacin wayo wanda za mu dauka kenan a yau, sai gobe Allah ya kai mu. Alfe biyar saura minti tara na yamma na la'asar a birnin Washington DC, lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na
wasanni a takaice.
A yau Laraba ne ake ci gaba da wasannin cin kofin zakarun Afirka ɗan ƙasa da shekaru 17 ta wannan shekarar 2017 da ake yi a ƙasar Gabon, inda ake wasannin kusa da na ƙarshe guda biyu tsakanin Ghana da Niger da kuma Mali da ƙasar Guinea. Coach din Ghana Samuel Fabin ya ce muna mutunta abokan karawarmu Niger, amma dai muna kyautata zaton za mu yi nasara mu je wasan ƙarshe. Fabin ya ce mun taya su murnar shiga wannan gasar saboda mun yi wasannin zumunci sau biyu da su, amma dai muna so su sani wasan kusa da na ƙarshe ba irin wancan na zumunci ne da muka yi. Dan wasan bayan zakarun Ghana ƙasa da shekaru 17 Najib Yakubu ba zai yi wasa na yau Laraba da Ghana Starlet za ta yi da Niger ba, saboda dakatarwa da aka mai na samun katin gargadi guda biyu a cikin gasar cin kofin zakarun Afirka ɗan ƙasa da shekaru 17 da ake gudanarwa a ƙasar Gabon. Yakubu ya samu katin gargadi na biyu ne a wasan da Ghana ta yi da Guinea a cikin wasan ƙarshe na rukuni. A wata sabuwa kuma coach din Ghana ya ce zai sakiya da yawa tsakanin ƴan wasan Ghana saboda yawancinsu sun kamu da malaria a cikin ƙasar Gabon. An samu barkewar malaria a sansanin ƴan wasan Ghana ne kafin wasan da za su yi da ƙasar Niger, inda manyan ƴan wasan kungiyar matasan na Ghana suka kamu da cutar malaria, sai dai ana kyautar zato za su samu sauki su yi wasan. Dan wasan gaba na kungiyar Swansea City a ƙasar Ingila Jordan Ayew ya ce yanzu dai za a ga aiki da cikawa bayan ya kwashi lokaci mai yawa bayan zura kwallo a kungiyar. Jordan ya zura kwallo daya a cikin kwallaye biyu da Swansea ta ba West Brom kashi a wasan Premier League din wannan mako. Dan wasan na Ghana ya sha suka a baya sakamakon rashin zura kwallo, wanda galibin magoya bayan Swansea City suna gani ba shi da biyan bukata. Tsohon dan wasan Marcel Jordan Ayew ya ce a wannan karo dai za a ga aiki da cikawa.
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani jawabi na tarihi a Riyadh zuwa ga Larabawa da sauran shugabannin al'ummar musulmi, shugaba Donald Trump ya yi kira domin haɗin kan ƙasashen duniya waɗanda ke da ra'ayin kawar da ayyukan ta'addanci da kuma samawa al'ummar gabas ta tsakiya mai tasowa makoma ta gari. Hana yin ta'adda su kunnin riƙe wani yanki da toshe hanyoyin shigar kuɗaɗensu da kuma kawar da yadda suke kwaɗaitawa wasu musamman aƙidarsu, a cewar shugaba Trump. su ne ginshikin daƙila ayyukan ta'addanci.
But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three.
Amma babu tattaunawa kan kawar da barazanar ta'addanci da za ta yi tasiri ba tare da gargaɗin gwamnatin da ke ba 'yan ta'adda abubuwa guda uku ba, mafaka da tallafa kuɗaɗe da kuma hanyoyi da suke horas da sabbin mambobi ba. Wani irin tsarin mulki ne da ke da alhakin rashin zaman lafiya a wannan yankin. Hakika ina magana ne akan ƙasar Iran. Shugaba Trump ya bayyana cewa daga ƙasar Lebanon zuwa Iraki da Yemen, ƙasar Iran na biyan kuɗin makamai da horas da 'yan ta'adda da 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi da ke yaɗa ɓanna da hargitsi a ɗaukacin yankin cikin shekaru da dama. A cewarsa, ƙasar Iran ta rurrutu wutar ɓangaranci da kuma ta'addanci.
Among Iran's most tragic and destabilizing interventions, you've seen it in Syria, bolstered by Iran.
Daga cikin ɓannar katsalanda da ƙasar Iran ta haifar sun haɗa da ƙasar Siriya da goyon bayan ƙasar Iran. Shugaba Assad ya aikata laifukan da ba sa misaltuwa, kuma Amurka ta ɗauki ƙwararren matakai akan mayar da martani akan amfani da makamai mai guba da aka haramta amfani da su ta wajen harba makamai masu linzami guda 59 akan filin saukar jiragen saman ƙasar, inda daga can ne aka aikata wannan mummunan kisan gilla. Shugaba Trump ya buƙaci dukkan ƙasashe su yi aiki tare wajen kawo ƙarshen matsalar ayyukan agaji a ƙasar Siriya da kawar da ƙungiyar ISIS da kuma maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Ya kuma ƙara da cewa bugu da ƙari akan tangardar da tsarin mulkin ƙasar Iran yake jawowa ya hargitsa dukkan yankin, wanda suka dade suna wahala akan irin wannan sune 'yan ƙasar ta Iran.
Iran has a rich history and culture, but the people of Iran have endured hardship and despair to their leaders.
Kasar Iran na da tarihi da al'adu masu asali, amma al'ummar kasar sun juri wahalhalu a ƙarƙashin shugabannin su da ba abin da suke yi sai neman rigingimu da tada hankali. Shugaba Trump ya buƙaci dukkan ƙasashe da suka san ya kamata su yi aiki tare a ware kasar Iran, a hana ta ɗaukar ɗawainiyar ayyukan ta'addanci da kuma yin addu'ar ranar da al'ummar kasar Iran za su samu gwamnatin da ta cancance su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu saura mintoci uku mu kai karfe 5 na la'asar, bari in sake mai da kullun Nazira ba mu labari a takaice shirin mu na ƙarshe kenan.
Daga takaitaccen labaran, ƙungiyar tsagera ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin mummunan harin bom ɗin mota a babban birnin Somalia da kuma wasu munanan hare-haren da aka kai a Kenya. Jami'ai a babban birnin Somalia na Mogadishu sun ce an kashe mutane aƙalla 8, wasu 15 kuma suka jikkata a harin bom ɗin na yau Laraba a kusa da tashar jiragen ruwa ta birnin. Waɗanda abin ya faru akan idanunsu sun faɗa wa sashen Somalia na VOA cewar motar da ta tashi an saka mata ababen fashewa ne haɗin gida, yayin da ta tashi kusa da wani ƙaramin wajen sai da abinci. Wani mai magana da yawun dakarun yaƙi da ta'addanci na Libya ya ce sun kama kuma tare da tsare mahaifi da kuma ɗan uwan saurayin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a Manchester a ƙasar Ingila. Mai magana da yawun jami'an tsaro Ahmad bin Salim ya ce an kama ƙanin Salman Abedi mai suna Hashim a jiya Talata a Tripoli. Bin Salim ya faɗa wa kafar dillancin labarai Reuters cewa 'yan uwan biyu sun yi magana da juna 'yan kwanakin nan, kuma Hashim yana da masaniya game da harin da ɗan uwan nasa yake shiryawa. Ya ce muna da shaidar tare da 'yan da ishe yake aiki da shi da ɗan uwansa, muna biye da shi fiye da tsahon wata guda da rabi. Harin ƙunar baƙin waken da aka kai a Manchester ranar Litinin ta gabata ɗin ya tada fargabar hare-haren ta'addanci a Burtaniya, amma an yaba wa wasu daga cikin baƙin haure da mabiyan tsirarrun addinai kan irin matakan da suka ɗauka bayan harin.
A gaishe ka Nazar. To jama'a, abin da ya sauke kina a wannan lokaci sai gobe da safiyan Allah ya kaimu, na fata da muku da wasu shirye-shirye. Kafin mu tafi, muna daɗa taziya ga iyalan Abdullahi Muhammad mai Kano yake gida ɗaya Sokoto, wanda Allah ya mishi rasuwa bayan hatsarin mota. Allah ya ji ƙanshi. Yanzu a madadin dukan musamman shi Nazar da Julie Latest Creation da sauran masashen wasu murar Amurka, Ali Mustafa Sokoto ne. Sai anjima.